Duk da yake Najeriya na daya daga cikin kasashen da ake lissafawa da habakar tattalin arziki, to amma kuma kasar tana cikin jerin kasashe mafi tsananin talauci a duniya. Wani rahoton kungiyar bincike da kididdiga akan matakin talauci a duniya ya nuna cewa Najeriya a yanzu ta kasance babbar cibiyar fatara da matsanancin talauci a duniya, mukamin da ta ture kasar India ta dare a kai. Rahoton ya bayyana cewa kimanin adadin 'yan Najeriya miliyan 87 da ke wakiltar kusan kashi 50% na yawan jama'ar kasar suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci, musamman ma a yankunan karkara. Bashir Muhammad Acida, malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Eto wannan rahoton gaskiya yana kan hanya, don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talakawa suke ciki, da kuma tauye arziki, da kuma rashin abinci, da wasu hasari da aka samu saboda rashin tsaro. In ka lura cewa arziki yakan yi karuwa a ƙasa, amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa, cikin al'umma ba, to akwai matsala ƙwarai da gaske. Ya kamata arziki kamar a ce a gida ne, in akwai arziki shigo ga mai gida, to in ya sa abinsu cikin aljihu account da ya aje ne ba mutanen gida ba, lallai mai gidan ya samu kuɗi, amma al'ummar gidan ba za su wadata ba. So haka shi ma arzikin ƙasa yake. Ya kamata a ce in arzikin ya samu ga wasu, ya kamata a ce arzikin ya watsu a cikin ƙasa kuma ya kai ga al'umma.
A baya-bayan nan ma kididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin Najeriya su ne suka fi yawan matalauta a duniya, da adadinsu ya kai kashi 85% na adadin jama'ar yankin. Wani mai sharhi akan lamurran yau da kullum, barista Mu'azu Liman Yabo, ya yi bayanin musabbabin wannan yanayi.
Ba dalilin da ke kawo ma ɗan adam talauci fiye da kowane dalili kamar rashin bashi ilimi. Ba za a samu bunƙasa arziki ba face an samu al'umma wadda adda ilimi. Shi ne ke sa al'ummar da ke da ilimi za ka ga tana da wayar yaudara, amma tana da sauƙin shugabanci. Amma halin da muke ciki, al'ummarmu tana da sauƙin yaudara, amma tana da wuyar jan su ko mulkin su. Da zaran ka ilmantar da mutane, basirar su da hikimar su za ta bayyana, wadda za ta bunƙasa tattalin arziki ta hidda su daga talauci ko irin rayuwar da ake bada kididdiga ta yanzu.
To sai dai wannan yanayin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci a Najeriya suke da'awar fitowa da tsare-tsare masu manufar yaƙi da fatara da samar da ayyukan yi, waɗanda manazarcin lamuran siyasa da tattalin arziki Dr. Mansur Isa Buhari yake ganin cewa ba su yi wani tasiri ba.
To akwai siyasa ciki, wasu gwamnoni don ba su shiri da gwamnatin tarayya ko ta kawo shirye-shirye abin da ake ce ma social intervention programs na rage ma mutane talauci, wasu saboda ba su goyon bayan gwamnatin tarayya da siyasa, kila ba jami'a su ɗaya ba za su karɓi shirarrukan su bashi su ga talakawa ba. Wasu kuma suna sa rashin gaskiya ciki, za su anshi shirarrukan maimakon a kai su ga talakawan sai su bi da 'yan'uwansu da 'yan'uwan in uwan abokan siyasa su ba su waɗanda dama suna da wadata, kuma a ƙara ba su irin waɗannan damar.
Wannan sabon matsayi na talauci a Najeriya ya saka shakku da tababar samun nasarar muradun wanzar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ƙarshen matsanancin talauci ya zuwa shekara ta 2030, a daidai lokacin da kuma ake fargaban lamarin zai fi kamari ya zuwa shekara ta 2050, sa'ad da ake hasashen samun ƙaruwar yawan jama'a a ƙasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.